والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بأنك ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما ريتم كصابة أتي قبل كراتم نوانا للتابع ميكونا مصطفى الخليل في الفقه المالكي وعند فضيلة الشيخ الإمام خليل بن إساق الجندي يربوتا رحمه الله تعالى أيوضا متقبا دقا إند مكتايا أباب ديك بياني جنجنيدا مسألو لنا أولي أمسلنتي كما بسا فهمت مصحبر كما لما مصحبر الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى أيوضا رسمه na 224 za mu taki inda malam yake cewa wa bafala fil amati in jama'aha ma'a hurratin faqat bi khilafil khamsi wal mar'ati wa mahramiha. Ina fatan ga wajen wa bafala aure ya lalace. Kun ga zai magana ne dangane da lalacewan wani aure wanda aka gina shi a bisa abinda za mu fada. Fil amati auren baiwa, tunda daman ya halatta mutum ya auri ya kuma ya halatta mutum ya auri baiwa, sai dai idan ya auri ya 'ya'yanta nasa ne, amma in ya auri baiwa 'ya'yanta nata ne. Shi ne bambanci, mala 'ya'yanta nata ne ko na ubangidanta wanda ya mallake ta kenan. Amma in mutum ya auri 'ya, to 'ya'yanta nasa ne, saboda wannan 'yanci da yake tsakani. To sai ya kasance wato baiwa ce da 'ya, sai aka ɗaura musu aure lokaci guda, don abin da za mu iya fahimta kenan. Don abin da yake nufi kenan. Tunda a can baya ya ce duk mutumin da yake aure da 'ya, idan zai auro baiwa to ya sanar da ita saboda a samu zaman lafiya. Kamar misalin a ce a yanzu ne mutum yana aure da 'yar gidan mai kuɗi ko wanda take da kuɗi, to kuma sai ya je zai auro 'yar gidan talaka ko wanda ba ta da sisi. To a zamantakewa idan ba aunawa ya yi ba, idan ba tattaunawa suka yi aka samu fahimta ba, to a wurin ɗaya zai lalace. Ina fata an gane, a wurin ɗaya zai lalace don za a iya samun matsala. Saboda haka in kana aure da mai kuɗi wanda take da kuɗi, sai kuma za ka auro mata talaka a matsayin kikiyanta, to sai ka yi takazanzan. Kamar yadda yake in kana aure da talakan talakekiya wanda ba ta da komai, sai kuma ga wata mai kuɗi ita kuma za ta shigo, nan ma ka ga sai ka yi a hankali, domin dole auren ɗaya daga cikinsu na fuskantar barazana. To musulunci ba ya san wannan, to kwatankwaci kenan, mun kwatanta ne. Amma shi mala abin da yake magana shi ne 'ya da baiwa a lokacin da yake akwai bayi. Kamar yadda yake idan mutum yana aure da baiwa zai iya auro 'ya, amma kuma wannan yana da kyau ya sanar da su domin saboda a samu saukin fahimta. Don haka wa batala fil amati auren, aure ya lalace amma na baiwa, in jama'aha ma'a hurratin, idan ya haɗa ta tare da 'ya fakat kawai. Abin da yake nufi da fakat shine auren baiwan shine yake lalacewa, amma ban da aurin ya. Saboda haka duk mutumin da ya haɗa ga 'ya ga baiwa ka ɗora musu aure lokaci guda, auren baiwa ya lalace amma auren 'ya yana nan. Ina fata an gane. Na'am, bi khilafil khams, amma ban da aure guda biyar. Musulunci abin da ya baka dama shine ka auri 'ya'ya guda hudu. Ban kai kuma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'a, kaga babu wa kuma ka babu guda biyar in kun samu dama ku aure abin da ya kwantar muku hankali na daga mata ɗaya ɗaya ko biyu ko uku uku ko hulhulu kun ga babu biyar biyar wannan ki yake gwada cewa in aka je hudu anan ake tsayawa ba ake karewa ina fata an gane to shi yasa ya ce waru ba a fa in kaiftun Allah ta'dilu fa wahidatan idan kun ji tsoron ba za ku yi adalci ba to ku tsaya bisa auren mace guda ɗaya zalika adna Allah ta'ulu to sai dai a ka'idan wannan kana da mata guda ɗaya to idan lokacin bayi ne kana iya samun bayi da yawa wannan ba a yi maka iyaka ba ina fata an gane su ba a yi maka iyaka ba wajen aure tun da ake auma malakat aymanukum ko abin da daman ku ta mallaka nan ba a yi maka iyaka ba ya sa za ga mutum ya zo ya tara abin nan sadaka da yawa amma asalin matan da za ka aure su da sunan aure to ba za su wuce guda hudu ba in an je hudu shi kenan ka je decimal point in ji masu lissafin arithmetic wanda ba za a wuce wannan guri ba ina fata an gane to sai aka samu lokaci guda an ɗaura maka aure da mata guda biyar to wanne ne a cikinsu ko waɗanne ne a cikinsu aurensu ya tabbata waɗanne ne aurensu bai tabbata ba tun da lokaci guda aka ɗaura kada a manta a can baya mun kawo matsala shigen irin wannan amma maganan da yake duk mutumin da yake da mata guda hudu sai ya ƙaro ta biyar to auren ta biyar ɗin nan bai halatta ba bai tabbata ba lalataccen aure ne idan ya mutu to akwai rigima amma ikari'a ta sani tun da daman ta biyar lalataccen aure ne kun ga automatically ba ta da faraki sai dai ba sani ba sannan mutumin da yake da mata guda hudu sai ya sake daya ya koma uku ya yi ribas kenan sai kuma ya ga wata yana son ya aure ta to abinda yake so ya bari wannan hudun nan da ya sake ta sai idan ta kammala iddanta yadda ba zai iya dawo da ita ba saboda kar a samu rigima ko kuma wani ya aure ta saboda in akwai possibility na a dawo da ita to kuma babu yadda za a yi auri wata tun za a wayi gari wato ya jefa kansa rikicin auren mata guda biyar ne yaya ne aka za a tsaya ana ta dibi-dibi to a can baya duk mun yi magana akan haka to shi yasa mata guda biyar aka daura musu aure lokaci guda abinda malam yake so ya faɗa mana a nan shi ne bitilafil khamsi banda guda biyar shi ne duk auren mata guda biyar ɗin nan ya rushe saboda ba wanda za a ce ita ce ta farko don idan da za a samu ta farko da ta biyu da ta uku da ta hudu waɗannan aurensu ya tabbata ta biyar sai a kore ta to amma lokaci guda ne aka ɗaura wurin kamar yadda zamanin da ana iya yin haka idan mutum yana da kuɗi ko yana da mulki lokaci guda ma ana iya ɗaura masa aure amma yanzu mutane sun kai duk da kasancewa ba abin addinin yadda ya kamata to za a ga wani abin ba za a yi shi ba ba wanda zai yadda a tara mutane har ya yadda a yi wannan don ko a yanzu ma da wuya ka ga mutum lokaci guda an ɗaura masa auren mata guda biyu yana da wahala dai ne kowa ke samu balle a ce uku huɗu ko biyar lokaci guda amma da za a ɗaura auren mata biyar wa mutum ɗaya lokaci guda to wannan auren yadda aka ƙulla ki to haka ya rushe kuma a musulunce kun ga da bambanci kuma idan mutum ya musulunta yana da mata guda biyar akwai bambanci mata guda biyar ko fiye da haka an samu mutumin da ya musulunta yana da mata goma aurensa bai lalace ba duk da kasancewa auren waɗanda ba musulmi ba bai tabbata ba to in suka dawo cikin musulunci musulunci yakan karbi auren don ba zai yi dogon bincike ba saboda in an yi dogon bincike to za a samu matsaloli to musulunci yakan rufe idonsa
wanzu akwai inda ake samu kwanan da mamun tambaya walan suna da wata al'ada kawai mace in ta ji ba ta son zama a gidanka sai ta bar gidanka ta bar maka ƴaƴan da ta haifa ko ma ta kan kwaso ƴaƴan ne kawai in dai ba ta son ka sai ta koma gidan wanda take so kawai ta je ta yi kare kare kiri-kiri fata rana kowa yana gani kuma shi wancan mijin bai isa ya zo ya fitar da ita ba ko ya kwake ƴaƴansa ba to suna da wannan al'ada saboda haka wata sai ta yi hijira daga gidan mijinta ta je gidan wani mijin tunda su a al'ada wai duk inda ta je ta tare ta zauna to shikenan aure ya yi saboda haka da ta koma wancan gidan yaya aka yi ba tare da an dan dauki lokaci ba sai suka musulunta to da suka musulunta sai suka ce to yanzu yaya za a yi kenan tunda matan ba ta dade da gudowa ba ga shi kuma sun musulunta to yana da kyau masu da'awan su rinka sanin ire-iren waɗannan matsaloli saboda akwai rigima ai yanzu kamar waɗanda ba musulmi ba ne za su zo su samu waɗansu samari sai ka je ya ce wai ga wata za ta musulunta kuma daman tana so ta abin nan za ta aure ni kaza kaza ba mu gaggawan karɓa kamar ka san yara da zafin kai sai ka je wani yana ce wallahi na je gidan wane wallahi ko sauraronmu ma bai yi ba haba wawa kun je kawai kun hado a barikinku kun je kun yi magana sai ka zo ka ce ga ta za ta musulunta tunda za ta musulunta da Allah ba ta kalmar shahada in kai baka da hankali ni ba ni da hankali ne ko limamin ba ya da hankali ne musamman yadda duniya take wani kwamatala wato wanda ake abun nan wani mix wannan ba ya hankali ba warware waɗansu matsaloli yana da wahala kuma idan da za ka ba ta kalmar musuluncin to an kwana biyu kuma sai ce to da Allah a ɗaura mana aure ina waliyinta ina ubanta kai ma ina ubanka ina waliyinka to zai ce wai kwamitin masallaci kawai su yi abin nan su daga wani gari suke ai ko daga bangon duniya kuke dole a samu kuna da iyaye kuma yanzu wannan abin sadarwa ko ina tana iya tafiya za a yi magana a waya kai wani lokacin akwai tare da ji magana a wayan ba wani yana iya make murya ko ana iya haɗawa da karya kwarai da gaske ya ce ga lambar babansa sai an buga sai ka san wane ce ni ban gane wane ba ya ce wane wane fa ya ce mu ba mu da wani ɗan uwa sai daga baya ya ce ooo zaman da wani abokinsa ne ya haɗa abin ko ya manta ko bai yi abin nan ba to kun ga dole a yi taka zanzan to wannan tun da sun musulunta immediately ya ka ce to yadda za a yi yana da kyau a yi bincike na kara'in wato yanayin yadda abin yake in musuluncin suna hakika ne komai ya tabbata babu wani taraddadi babu wata manufa a ciki to kaga tun da sun musulunta a haka to haka za ka tabbatar musu da auren kun ga dai auren kwamatala ne kawai ta ga gidan mijin bai yi ba ne ba bayan haihuwan ya'ya da yawa sai ta canza miji to da ya kamata kuma mazan kawai a ba su dama kawai wanda ya ga wata matan ta masa kawai sai ya koma ɗakinta a gidan mijinta ma ya yi kane-kane ya kore shi ba shike nan ma shirmen al'ada kawai to irin wannan a tsarin musulunci bai yarda da shi ba amma da za a yi auren mace a ce sadakinta giya ne da za a yi auren mace a ce su a al'adarsu babu sadakin aka yi auren aka yi shekara da shekaru sai suka musulunta to musulunci ya zo ba ya dogon bincike akwai wani auren da ake yi yadda waɗansu a al'adunsu suke yi za ka haɗu da mace bayan ka haɗu da ita sai ta haihu ɗa na ɗaya na biyu na uku ne ake ɗaura aure saboda ta haifi na ɗaya na biyu na uku wannan kyakkyawan iri kenan to sai a ɗaura muku aure ta haifi ƴaƴa ɗaya biyu uku an ɗaura muku aure bayan an ɗaura muku aure sai ta haifi na huɗu da na biyar sai kuma kuka musulunta, to musulunci ya zo ba ya dogon bike. Musulunci zai dauki duk waɗannan ƴaƴa guda biyar din nan matsayinsu da ne, babu wani bambanci kai gaskiya. Wannan shi ne tsari. Saboda kace za ka yi dogon bincike da farko ukun nan za ka ruka su, sannan ka ce aka ya ka ɗaura auren su ma biyun nan ƙarshen rusa su za a yi, to wani uban ne kuma zai rike su. To Allah tabaraka wa ta'ala ya riga ya sassauci a kan wannan. Amma kana musulunci lokaci guda a ɗaura maka aure da mata guda biyar, wannan baka yi sa ba, kuma auren bai yi ba, dukkansu a rusa su. Amma da musulunta ka yi da ƴaƴa ko goma, mata ko goma ne, sai a ce ka zaɓa. Saboda kana iya ɗaukan na ƙarfe, kana iya ɗaukan ɗaya a nan, ɗaya a nan, ɗaya a nan, ka ware huɗu, to sauran biyar sai su yi idda. Kaga nan ma musulunci ya yi sassauci, kaga ba zai yi binciken baya ba, ba ruwansa. Amma dai daga nan, tunda bai ba da dama auri mata fiye da huɗu ba, sai aka ce ka zaɓi huɗu. Amma kana musulunci a ɗaura maka aure da mata huɗu biyar kai ko shida lokaci guda, to auren bai yi ba. Duk auren da ya wuce limit, to gaba ɗaya ne ya rushe. Amma idan da an yi wannan, sai aka yi wannan, sai aka yi wannan, sai aka yi wannan, to in an je gaban huɗu su sun tabbata. Amma aure na biyar da na shida da na bakwai wanda suka ɗoru a kan wannan bai yi ba, shi ne bitilafil khamsi. An gane? Na'am. Wani lokaci mukan ɗauki lokaci muna bayani a matsalan da yake akwai sauƙin ganewa. Amma wanda take da wahala ko kuma kusan bai cika faruwa ba, mukan wuce kawai. To bayan wannan, wal mar'ati wa mahramiha, ko mace da muharraminta. Kawai a cikin musulunci kawai da kaga wata sai kace a ɗaura muku aure, sai da aka zo aka ɗaura muku aure. Kuna musulunci? Sai aka ce, sai wani ya zo ya ce, ni na ga ko na ji labarin an ɗaura muku aure da wance, ka ce ƙwarai da gaskiya. Wancen nan kan ba ƙanwarka ba ce? A ƙanwa ta ina? Ko kuma ƙanwa ta ce, tunda ba mamaki a yi ya sani. Ƙanwa ta ce, ubanmu ɗaya da ita, amma dai ba ta tashi a gidanmu ba ne. Ni kuma saboda ta yi nisa ba na son a dinka zumunci, shi ya sa na auro ta. Wannan aure bai yi ba. Ko buhun dalilai ka kawo aure bai yi ba. Saboda asali musulunci ya haramta maka ka auri muharramiyanka. Ba zai taɓa yiwuwa ba. Ko ku kaɗai ne a duniya babu aure. Wannan shi ne tsari. Saboda haka duk mutumin da ya auri muharramiyansa, uwa ɗaya, uba ɗaya, uba ɗaya, ko uwa ɗaya, ko gwaggonsa, ko ummansa, aure bai yi ba. Ina fatan gani. Wani zauje ha al'adlu, to ga wani hukunci kuma, mijinta yana da halin ya yi adlu. Idan azinat, idan ta ba da izini, wa sayyiduha, haka ma idan shugabanta ya ba da izini, wannan baiwa kenan. Mutumin da ya auri baiwa yana aurenta, to zai iya yin azlo amma da izininta, tun da akwai aure, da babu aure ne babu izininta ko kuma izinin shugabanta, shi ne ubangidanta. Saboda haka yadda jumlar take, wa li zawjiha al-azlu idha azinat wa azina sayyiduha, in ta bada dama, shi ne interception kamar yadda suke faɗi. Wani lokaci mutum ba ya so matan ta ɗauki ciki, saboda mun bai wace ta gaba za ta ba a son ta ɗauki ciki, saboda in ta ɗauki ciki ɗan ba naka ba ne, to ana iya kaucewa. Me yasa za a auri baiwa? Mutum ba zai iya auren ƴa ba sai ya auri baiwa. Zalika liman khashiyal anata minkum, kamar yadda aya ta ambata. Mun akan ka je ka yi zina gara ka auri baiwa, in ya so ku yi interception. Shi ne azlo, al'adlu da larabci. Wannan kenan. Kal hurrati idza azinat, kalhurrati kamar ainihin ya idan azinat ita ba da izini mutun yana auren ya to in ta ba da izini sai ai azlo idan bata ba da izini ba to ba za a yi ba ga masabar malikiya saboda ita ma tana da haƙƙi to sai dai kun san nan wata matsala ce a yanzu yana daga cikin abin da malamai suke tattaunawa kwarai da gaske wata mata ita haihuwa take so barkatai kai ko ba ka iya daukan da wainiyar ko kuma a burku da jidali gaba da ita ba abin da ya dame ta ko kwanan nan wani yana min bayanin irin wannan ita matan kawai haihuwa take so barkatai ba ruwanta da kuma akan kankanin abu sai su yi ta rigima saboda haka in ya sa ta mata je ta yi family planning don al'adulo din al'adulo yana kama da family planning abinda ake nufi da family planning shine child supervision ko birth control kamar yadda suke fala yana da sunaye iri daban-daban shine a dan jinkirta ba wai a hana ba hana haihuwa kwata-kwata baya yiwuwa sai idan mace tana da problem amma saboda talauci ba a hana ba ina fata an gane mutum ya kauce mai yawan haihuwa saboda talauci wannan bai da kyau amma idan aka samu cikin bayan an hura masa rai a zubar da shi saboda talauci wannan kuma babban haramun ne din kisan kai ne saboda haka in ba a hura rai ba a zubar da shi wannan shi da sauki saboda wata tana shayarwa za ka ga yaro yana wata takwas ko watanni tara sai ga kuma tana da cikin wata daya wata daya bai da rai wata biyu bai da rai wata uku ma bai da rai ana iya kawar da shi saboda wannan dalili wannan har wajen Allah ba yi laifi ba to wannan yana daga cikin fassara na ainihin family planning to amma da yake ya zo ta wata hanya a karkace to shi yasa ake samun mushkila tunda mu ba mu yi wannan tunani ba kusan turawa ne suka kawo mana sai daga baya da aka duba sai aka ga irin na musulunci wanda ya bada tsari to shi yasa ko da an zo ana bayani sai ga wani ya ce ai duk ɗaya ne kaza 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 akwai bambanci wacan wala taqtulu auladakum khashyata imlakin nahnu narzuqukum wa iyyahum aw nahnu narzuquhum wa iyyakum duk abin da ya kai ga kisa wannan babban laifi ne min akbaril kaba'ir amma idan bai kai da abin nan kisa ba a zubar da shi to za a duba yanayin wata mata za ta yi ta laulayi ko ka ga yaro uwarsa tana shayar da shi dan wata takwas sannan tana da cikin wata ɗaya ko biyu ita babu lafiya shi ma babu lafiya domin dole a samu haka to wane ne yake da tabbas wanda aka haifa wane ne wanda bai da tabbas wanda yake ciki tunda ba kura masa rai ba ana iya kawar da shi ina fata an gane to in kana tare da iyalinka ya kamata ku fahimci juna wajen yin wannan aƙalla ana son a samu shekaru uku tsakanin wannan da wannan sannan kuma in yaya suka taru suka yi maka yawa ka samu yaya da yawa ba irin wanda suke ce hudu rak ba mu ba mu yadda da wannan ba inda muka samu sabani da su kenan kana iya tsayawa a hudun sai Allah ya kashe ku kuma ya bar ku wannan ana samun haka amma an aka dubi lafiyanta a tsara ta tsakani don ku samu lafiya wannan ba hana ba sai dai a hakan ma accidentally in har aka bari aka samu ciki aka hura masa rai ko da yaron da ake shayar da shi watanni shida ne to an zubar da cikin nan haramun ne an yi babban laifi saboda haka in kana aure da baiwa to ka tattauna da ita kafin ka mata azlo ko ka tattauna da ubangidanta in kana aure da ya ku fahimci juna sannan ka yi mata azlo wannan babu ruwan ubangidanta ko waliginta ko babanta saboda in an haifa maka yaya waye mai kulawa da su kai ne mai kulawa da su kai da ka kula da su saboda haka ba sai ka yi shawari da waliginta ba sai matsala ta gaba
wal kafiratu haramun ne mutun ya aure kafira, wannan kafira haramun ne mutun ya aure ta, tunda Allah tabaraka wa ta'ala ya riga ya ambata wanda ba musulmi ba babu aure tsakani, illa al-hurrat al-kitabiyya, amma banda ya wanda take ahlul kitabi, sai dai kuma ga mazhabar malikiya akwai bi kurhil, akwai kyama, akwai kyama shine bi kurhil, akwai kyama wata akada karhancin nan abin kyaman nan yana karfafa yana yin tsanani bidaril harbi, idan wannan ahlul kitabi tana wajen gidan kafirai ne, in tana zaune cikin kafirai, saboda abinda zai biyo baya, ba yanzu mutum zai tafi wani gari sai je auri mace in yaje ya aure ta ba sai bata wajen ba, don babu tarbiya a wajen akwai hatsari, tunda ahlul kitabi ba yahudiya ko ba nasariya ce, abinda yasa aka bada dama saboda Qur'ani ya ce wal musanatu min allazina utul kitaba, ga katangaggun mata, shi yasa ma a ka'ida aka ce katangaggun mata, saboda haka in ka samu kirista ko menene wanda ta tsare kanta ba iskanci take yi ba ya halatta ka aure ta, amma ya ba baiwa ba ya halatta ka aure ta, sai dai kuma Qur'ani me yake, idza ataytumuhunna ujurahunna, sai yake me yace muhsinina ghayra musafihina wala muttakhidhi akhdani, ko aure su tsakani da Allah, kar ku aure su kuma ku je kuna neman wasu mata a waje, wannan ka'ida ce, kamar yadda ita ma za ka aure ta kuma karta je tana neman wasu mazaje a waje. To amma malamai a masabar malikiya suka ce dalilin da yasa aka ce bi kurhin, duk da kasancewa aya ta ba da dama bi kurhin abin kyama wato daki, saboda tarbiyyar yaya, saboda tarbiyyar yaya, in ka dauki tarbiyya 100% za ka samu 70 yana hannun mata ne, ko ma 80 yana hannun mata ne, 20 shine ke hannun maza, sai dai dadin maza su suna da karfi suna da fawa, akwai abinda lokaci guda in suka soke shi ya soku, to amma kuma akwai abinda in ya zama habir ko ka soke a fili ba za a yi shi ba, amma abu ya za a yi shi shine illa, kuma wani abu mata su sukan iya ganewa amma saboda raunin su sai su yi ta kokarin yadda za su gyara, sai ya gagare su sai su faɗa maka, kai kuma lokacin abu ya riga ya zama tsatsa ba za ka iya gyarawa ba, shine illa, amma 80 ko 70% na tarbiyya yana hannun su, to an ka aure ahlul kitabi dikenan, lokacin da za ta je wajen ibada asabar ko lahadi za ta je da su kenan, shine illa, amma dai musulunci ya ba da dama, amma ban na kafira, kafiran majusawa ko arna wannan bai halatta ba ta kowane bangare, amma ahlul kitabi ya halatta, sai dai bi kurhin da abin kyama, wata akada bidaril harbi, kuma kyaman yana tsananta idan a gidan yaki ne, wato a wajen yaki ne, kun san da akwai darul harbi akwai darul islami, akwai inda ke yakansu akwai inda kuma musulunci yayi karfi, amma yanzu da yake kwama tala ta yi wa ba bambantawa. Mai muktasar ya ce walau yahudiyatan tanassarat wa bil aqsi, ko da ba yahudiya ce ta koma nasaranci, ko da ba nasariya ce ta koma yahudanci, duk ahlul kitabi ne, tunda Qur'ani ne yace innal ladina kafaru min ahlil kitabi, sai yace me innal ladina kafaru min ahlil kitabi wal mushrikina, kwarai da gaske duk ya hada su waje guda, min ahlil kitabi kafaru wa min al mushrikina kafaru, wala a tafsiri kenan, to amma kuma da aka tattara su cikin kafirce, to wajen aure kuma sai aka bambanta su, wani abin mamaki kwarai da gaske, yasa sau da dama za ka ga za a ambaci kafirai kuma sai a ambaci ahlul kitabi, duk da kasancewa duk tafiyan su ɗaya ne,
amma ana bambantawa saboda waɗannan ahlul kitabi an ba su littafi suka canza abubuwa da yawa, wancan kuma mushrikai ba su da littafi molon kani da ka ake zartar da hukunci shine ana kiransa mamed. To mamed ma ba mutum da ya bane ko sai dai a ce men abin nan med mutane da yawa ne suke kirkiro doka shine bambanci. Wa amatahum bil milki, kuma ya halatta mutum ya mallaki baiwarsu, wato baiwarsu amatahum bayinsu amma bil milki da mallaka. Menene yake nufi da mallaka? Idan kana da bayi mata ahlul kitabi, wannan musulunci bai hana ka ba, sai dai in ka mallake su kaga za ka iya mayar da su sadaka kenan. Ina fata an gani. Amma in ka aure su, mallakan waɗansu ne ka aura, to ƴaƴansu da za su haifa na iyayen gidansu ne, kuma yana iya yiwuwa ba musulmi ba ne. Shi ne bambanci. Kun ga wa amatahum bil milki, bi ma'ana ya halatta illa al-hurrata. Ku duba ku gani, in ku tsawon lokaci yakan kawo mana maganganu masu sarkakiya. Wal kafiratu, bi ma'ana auren kafira haramun ne, illa al-hurrata al-kitabiyya bi kurhin, banda ya ahlul kitabi ba yahudiya ko ba nasari, amma bi kurhin da abin kyama. To da kamata yi sai ya tsora ya ce wa amatahum bil milki, ko bil milki kai, wa amatahum bil milki da baiwansu, bi ma'ana illa amatahum bil milki, don abin yana hade ne akan Allah, amma sai shigo da wata akada bidaril harbi walau yahudiyatan tanassara wa bil aqli, sai ce wa amatahum bil milki, bayin ahlul kitabi yahudawa ko nasara, idan ka mallake su musulunci bai hana ka ba. Sai mas'ala ta gaba, akwai sauran lokaci ko? Mas'ala ta gaba, wa qurrira alaiha in aslama, to sai maganan musulunta, waɗanda ba musulmi ba suka musulunta lokaci guda, menene hukuncinsu? Wannan yana da saukin ganewa. In sun musulunta lokaci guda za su ci gaba da aurensu ba matsala, sai dai idan ƴar uwarsa ya aura muharrama, wannan ba yadda za ya gyara ko ya wuce ka'ida. Amma in wajen sadaki ne ko sun yi kwama calansu a can baya, matukan dai haduwansu a aure ya halatta a musulunce, to ba binciken baya, ko dodo ne ya ɗaura musu aure, a haka za ta fi. Wannan shi yana da sauki tunda already mun riga mun yi bayani. To amma mutum ne musulunta, sai matarsa ta yi musulunta, sai daga baya ta musulunta, ko ita ta musulunta sai shi ya yi musulunta, me ya sai daga baya musulunta? Ko kuma lokacin da suke aurensu suke zaman aure, ya sake ta ya fi ɗari, sai kuma suka musulunta? Shine darasinmu na gobe insha Allah ta'ala, abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada, abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.